Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1941, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yayin a tashar VOA Free akan mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Muryar Dalol da kuma Niyya dukkan sa zangon FM. Ana iya sauraron wannan tasha ma ta yanar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Litinin 16 ga watan Janairu shekara ta 2017. Sahabo Imam Aliyu ne daga nan Washington DC tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki za mu gabatar da shirin safe. Ga kanun labarai.
Duk da kiyawar shugaba Yaya Jammeh na kasar Gambia da sakamakon zabe akan kayan da ya sha, Adama Barrow yana shirye-shiryen za a rantsar da shi a ranar 19 ga wannan watan idan Allah ya kai mu. A nan Amurka kuma cece ku cin da suka kane ne zaben Donald Trump har yanzu ba su kawo ba. Sabon rikici ya kunno kai tsakanin kasashen Serbia da Kosovo akan rubutu akan wani jirgin kasa.
To Allah ya kyauta.
Wannan tsadar da ta zo ta yanzu din nan da ba abin da ya jawo shi ne a daidai lokacin da babu dala da take da yawa a cikin kasuwa, wanda ya jawo dan kuɗin da take shigowa na dala ba su da yawa. Sannan kuma a wannan yanayi aka ce naira ta nemo kanta daraja.
Farfesa Garba Ibrahim Sheka kan dalilin hauhawar farashin kayayyaki. Ƙungiyar ECO za ta magance rikicin manoma da kuma makiyaya. A Jamhuriyar Niger kuma ƙasar ta ce za ta saka kafar wando ɗaya da kantunan sayar da magunguna domin tsawwala kuɗi. Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin ciki da gaskiya. A dakaci labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labarin. Jiya Lahadi mai magana da yawan zababban shugaban kasar Gambia Adama Barrow ya tabbatar cewa za a yi bikin rantsar da sabon shugaba a ranar 19 ga wannan wata na Janairu idan Allah ya kai mu. Duk da kiyawar da shugaba Yaya Jammeh ya yi na kin sauka daga kan ragaman mulki. Mai magana da yawan zababban shugaban Mai Fati ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP cewa a ranar 19 ga wannan wata wa'adin shugaba Jammeh zai kare, kuma a lokacin shi kuma Adama Barrow zai fara wa'adin mulkinsa. Babu abin da zai canja. A bayan da shugabannin kasashen kungiyar haɓaka tattalin arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS suka kasa shawo kan shugaba Jammeh da ya rungumi ƙaddara ya sauka daga kan ragaman mulki bayan wa'adin mulkinsa na shekaru 5 ya kare, Mr. Barrow ya tafi ƙasar Senegal. Ba a tantance nan da nan abin da ya sa Mr. Barrow ɗin ya tafi ƙasar Senegal ba. To amma kafofi sun bayyana cewa saboda rashin matakan tsaron kare shi yadda ya kamata ne ya sa ya tafi ƙasar Senegal. Shugaban Senegal ɗin ya yi na'am da buƙatar Mr. Barrow ta zuwa ƙasar Senegal ɗin har zuwa ranar da za a rantsar da shi.
A nan Amurka kuma a ranar Juma'a idan Allah ya kai mu za a rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 45, yayin da shi kuma shugaba Barack Obama zai sauka da kan karagar mulki bayan ya gama wa'adin shekaru 8. To sai dai kuma har yanzu cece kuce da suka dabaibaye zaben har yanzu suna ci gaba da kane ne harkokin siyasar Amurka. Domin kuwa ana ta muhawara akan bayanin da jami'an laƙin asirin Amurka suka yi cewa ƙasar Rasha ta shishige a zaɓen shugaban ƙasar Amurka domin Donald Trump ya lashe zaɓe. Ya zuwa yanzu kuma aƙalla wakilan majalisar dokokin Amurka guda 18 'yan jam'iyyar Democrat ne suka ce ba za su halarci bikin rantsar da Donald Trump ba. Ana sa ran cewa kimanin mutane 800 zuwa 900 ne za su zo nan Washington DC domin su shaidi bikin rantsar da Mr. Trump, sai dai kiyasin bai kai yawan waɗanda suka shaidi bikin ranar da shugaba Barack Obama ya rantsuwar kama aiki ba. Kuma akwai mutane da dama da za su zo domin yin zanga-zangar nuna rashin amincewa. A wata hira ta haɗin gwiwa da jaridar Times ta London da kuma jaridar Bild ta ƙasar Jamus suka yi da shugaba mai jiran gado Donald Trump, yayi abin da ya saba yi, ya ce yana mutunta shugabar Jamus Angela Merkel, to amma ta yi mummunan kuskure da ta bari dubban 'yan gudun hijira suka shiga Jamus. Yawancin 'yan gudun hijirar musulmi ne waɗanda suke kwarara zuwa Turai domin arcewa daga yaƙin ta'addanci da kuma fatara.
Ta wani gefen kuma, a yayin da suke bayyana tsoron shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump kila ya canja akalar manufar Amurka a gabas ta tsakiya, wakilai daga fiye da ƙasashe 70 da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa jiya Lahadi suka jaddada cewa kafa kasashe biyu ta Palestina da Isra'ila ce kawai hanyar samun zaman lafiya a yankin. Bayan wani taro da suka yi a birnin Paris da bai samu halaccin wakilan Palestina da na Isra'ila ba, shugaban Faransa François Hollande ya yi watsi da masu yada jita-jita da tababa waɗanda tuni suka ce babu yadda za a yi a kafa ƙasar Palestina. Taron na samun zaman lafiya wanda shine na biyu da Faransa ta ɗauki ɗawainiyar gudanarwa cikin ƙasa da shekara ɗaya. Sanarwa bayan taron ta ce za a sake yin wani taron samun zaman lafiya kan ƙarshen wannan shekara ta 2017 idan Allah ya yarda. Wasu suna bayyana tsoron cewa Donald Trump, wanda kila ya fi nuna ƙaunar tsugunar da Yahudawa 'yan share wuri zauna da Isra'ila take yi, ya maida ofishin jakadancin Amurka a Isra'ila daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus. Matakin na iya jawo barazana ga begen kafa ƙasashe biyu, Isra'ila da Palestina, makwabcin juna a zaman hanyar da tafi dacewa na samun dawwammamen zaman lafiya a yankin ko kuma tsakanin ɓangarorin biyu.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban kasar Serbia Tomislav Nikolic ya ce kasarsa a shirye take ta tura sojojinta zuwa kasar Kosovo domin kare Serbiyawa idan hakan ya zama wajibi. Wannan furuci da shugaban ya yi a jiya Lahadi ya biyo bayan tada jijiyoyin wuya tsakanin jaman kasashen biyu a lokacin da aka hana wani jirgin kasar da aka rubuta kalmar cewa Kosovo Serbia ce shiga Kosovo a ranar Asabar. Shugaban Serbia ya ce kasashen biyu suna dab da fadawa rikici, yayin da shi kuma Prime Minister Kosovo ya fada a yan jarida cewa jirgin ya aika sakon mamaya. Shugaban Kosovo Hashim Tachi ya fada a jaridar Gazette Express cewa ya buƙaci 'yan sanda da ministan harkokin cikin gidan kasar da su hana jirgin shiga Kosovo ta kowane halin kaka. To amma shugaban Serbia Nikolic ya ce Kosovo ta nuna tana son a yi yaƙi bayan da ta tura jami'an tsaro na musamman domin su hana jirgin shiga yankinta.
Jiya Lahadi, hafsan sojojin Pakistan General Kamar Javed Bajwa ya faɗa wa shugaba Ashraf Ghani na Afghanistan cewa sojojinsa sun samu nasarar kawar da dukkan tudunmin tseren 'yan ta'adda a Pakistan, kuma ya jaddada buƙatar da ke akwai na haɗin kai akan matakan tsaro tsakanin ƙasashen biyu domin daƙile kutsawar 'yan ta'adda a cikin ƙasashen biyu ta kan iyakoki. General Javed Bajwa ya bugawa shugaban Afghanistan wayan tarho bayan hare-haren bama-bamai da aka kai kusan lokaci guda a birane daban-daban na ƙasar Afghanistan, ciki har da Kabul babban birnin ƙasar, a ranar Talata. Wannan tarzoma ta kashe fiye da mutane 50 da kuma raunana wasu da dama. Ma'aikatan jakadancin dolar ƙasashen Larabawa guda biyar suna daga cikin waɗanda aka kashe. General Bajwa ya bugawa shugaban Afghanistan wayan tarho ne domin yi masa ta'aziyya. To amma jama'a Afghanistan da 'yan siyasa suna zargin hukumar leƙen asirin sojan Pakistan da laifin taimakawa 'yan tawayen ƙungiyar Taliban wajen kulla makarƙashiyar munanan hare-haren bama-bamai a kan ƙasarsu.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, za ku ji matakan da kungiyar ECOWAS za ta ɗauka na magance rikici tsakanin manoma da makiyaya. Amma yanzu cibiyar ƙididdiga ta Najeriya ta ce an samu tashin farashin kayayyaki ta kowane rukuni tsakanin watannin Nuwamba da Disamba, wato daga kashi 18.48 zuwa kashi 18.55. Duk da haka masana tattalin arziki suna bayyana damuwa a kai. To akwai abin da gwamnati take yi a kan haka? Ga abin da Garba Shehu ya ga Hassan Maina Kaina.
Saboda haka akwai matakai daban-daban da gwamnati take yi don ta kawo sassauci.
Farfesa Garba Ibrahim Sheka malamin tattalin arziki ne a Jami'ar Bayero.
Wannan tsadar da ta zo ta yanzu din nan da ba abin da ya jawo shi ne a daidai lokacin da babu dala da take da yawa a cikin kasuwa, wanda ya jawo ɗan kuɗin da take shigowa na dala ba su da yawa. Sannan kuma a wannan yanayi aka ce naira ta nemo kanta daraja a haɗa ta da dala. Wannan shi ya kawo kamar ka ce wannan naira tana kan naira 197 akan dala ɗaya a rana ɗaya da aka fara wannan takunkumi. koma 200 da wajen 80 da wani abu yanzu ta kauna 100 da wani abu so wannan shine babban abin da ya ga mana wannan hawa farashi na yanzu din nan da muke so magana ta gaskiya dole ne gwamnati ta canza tsare-tsaren ta
masu sharhi na korafin yadda gwamnatin Najeriya ta nada mataimakin shugaban kasa a matsayin jagoran tattalin arziki bayan kuma lauya ne shi baya ga mataimaka na musamman ga shugaban kasa kan harkokin watsa labarai har guda 6 yayin da ake jin duriyar mai taimaka masa kan tattalin arziki guda 1 tilo to kome kakakin fadar shugaban kasar zai ce akan haka
mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo shugaba ne saboda haka ba gaskiya ne a ce mutum daya aka dauka aka ba tattalin arzikin Najeriya a hannunsa ba akwai komiti na kwararru waɗanda suke zama maganan cewa mataimakin shugaban kasa yana da masu ba da shawara kamar mutum 5 idan aka duba a gwamnati da ta wuce wannan office da kake magana mutum 16 ne a ciki
masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu na ganin yana da kyau ake saurarawa kwararru irin na bayan fage
duk shugaban kasa komin iliminsa komin kwarewansa yana buƙatar masana tattalin arziki a kusa da shi kai tasirin da zai yi idan shugaban kasa yana da mashawarta waɗanda suka fahimci tattalin arzikin a ciki wanda ya zaba da kuma waɗanda ba su zaba ba zan baka misali duk magana da za a maka a tattalin arziki a fadin Najeriya sai an yi magana mai girma sarkin Kano Muhammadu Sanusi wanda bayan kasancewansa masanin tattalin arzikin kasa ne ya kuma rike babban bankin kasa wanda ya kuma taka rawar gani sannan kuma hukumomi na duniya suna sauraron maganganunsa
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
ke akashe su ta hanya mai kyau
ke akashe su ta hanya mai kyau
kudi akashe su ta hanya mai kyau
kudi akashe su ta hanya
Majalisar dokokin kungiyar ECOWAS ta nada wani komiti da zai shata hanyoyin warware rikici da yakici ya tsakanin manoma da makiyaya a fadin yankin kasashe da ke yammacin Afirka. Shirin na tsawon shekaru 10 zai yi la'akari da abin da ya wakana cikin 10 da suka wuce. Ga rahoton da Nasiru Adamu da Kaya ya hada mana.
Politikin dem ribe durungol no yayir ta halise Afrika irnangerero
mun zo na Abuja don mu tattauna kan lamarin bunƙasa noma da kiwo a yankin Afirka ta Yamma da akan yi shafi yunkurin kawo ƙarshen duk wata fitina tsakanin manoma da makiyaya Dr. Aliyu Ibrahim na committee rayar tattalin arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS da ke kula da bunƙasa noma da kiwo a taron zayyana hanyoyin kawo ƙarshen rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya da akan kan haddasa asarar rayuka da dukiya zamu rubuta tsari a littafin da zai zayyana yadda lamarin noma da kiwo za su bunƙasa a tsawon shekaru 10 nan gaba na tambaye Dr. Ibrahim da ke magana da fillanci shin wace riba za a cimma daga wannan littafi da suke rubutawa
sababun lural hakune waina bere mo biro kurna funa dum remo beduro on lurata himbe je jangi boko en je waya kawen je kame huata barike
gaskiya ta bangaren rashin juriyar manoma da makiyaya wasu ne masu ilimin zamani da ke aiki a birane ke zuga su mun san ba yadda za a yi manoma su rabu da makiyaya dan haka zamu ci gaba da fada musu cewa su dan juma ne da dan jummai sarkin fulanin augi Abubakar Aliyu Kirwa ya ce dagewa ta hanyar kafa gandun kiwon shanu zai zama maslaha yana mai cewa ba wata ribar fitina tsakanin sassan biyu da hakan ma kan bude kafar shigowar wasu yan ta'adda da kan halaka makiyayan ko su yi shigar burtu da sunan makiyaya su tafkata annati
kaga fulani yawo suke ba su da wajen nasu to matsalar da yake kawo tashin hankali tsakanin su da manoma yawanci kenan saboda in kana hukun dukiya dabbobi kana tare da su sun dogara ga Allah sun dogara gare ka dole duran da suka kwana da nyuwa kai ba za ka ji dadi ba ko akuya ka daure yanzu duranan da ka manta baka bata abinci ba ya za ka ji za ka dawo ka tausa mata to balle wanda yake tare da dabbobi misali akwai mai nagge 100 akwai mai 200 akwai mai 1000
shi ma makiyayin zamani Yariman Muri ya bada shawarin samar da harawa ga makiyaya da saka manoma
za a shuka ciyawa akwai burkeria tana nan akwai digiteria tana nan akwai gamba tana nan akwai makuna na legum araya wa inna abubuwan su ne baiba amma a ce wai za a dauki fulani a je a yanka musu daji a ajiye su to an so maganin wayanda aka kwakkwashe shanun su abin da yake zama yara su fantsare su zama mashaya giya su zama yan ta'adda wannan duka shine zai sami wanda aka bar shi da jahilci
makiyaya kan zaga duk yankunan Afirka ta Yamma da hakan ya samu karfi daga izinin shige da fice na ECOWAS kan dokokin yankin Elkotar ECOWAS, Kotin ECOWAS da ma majalisar dokokin ECOWAS Dunna Abuja. Nasira da Maili Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah Allah ya Allah hada kan mu a firar kan mu sojuna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai man girma kuma da lumana saban tsari na Afirka na Nkuru ma hakika gwarzo na
Daga jamhuriyar Niger kuma gwamnatin kasar ta kudure aniyar daukar matakan sassauta farashin magunguna a dakunan sayar da su bayan da aka gano da dama daga cikin su suna tsawwala farashi lamarin da ka jefa masu karamin karfi cikin damuwa. Wakilin muryar Amurka ya mai Suleiman Mun Barma ya aika mana da karin bayani.
Il y a une seule pharmacie qui a une marge bénéficiaire de 30%. On va appliquer les textes, quel que soit ce que ça va nous coûter.
C'est des masu dakunan sayar da magunguna sun ce bambancin farashi daga wannan pharmacie zuwa waccan ba abun mamaki bane. Ga ra'ayin ɗaya daga cikin masu wannan sana'a, Hajiya Nana Aisha.
Farashi wannan abu ne mai wuyar al'amari. Wanda zaka iske shi likita shi duka doktorori ne. Suna aiki tsakani da Allah, albashin da yake basu da yawa ne. Wani kuma zaka iske ɗan makaranta ne yake daukowa, yake dan basu wani abu suke aiki. Kenan dole farashin wannan sai an zamna an tattauna.
Wani abin da jama'a ke korafi akan sa game da harkokin sayar da magunguna shine sakaci ko rashin lakantar aiki. Kamar yadda wani magidanci Sulaimaje ya taba tsintar kansa cikin halin ciwo daban magani daban.
Na ba da takarda wadda doctor ne yace in je in sai magani kaza haka, kawai da naje kawai gida sai nayi ta sha. To bayan sha na wuni guda sai nake jin baki na na ta bushewa, sai na dawo wajen likita, sai na kwatanta mishi, sai ce mai ina maganin da na saya. Saboda nan a hakarkari na sai nayi shi, in taba ma nayi ciwo shi, ashe maganin da aka bani har ya taba hantata. To sannan ya duba sai ce mai ai wannan maganin kamar mai kansa din ma da guda yake sha a sati, ni kuma na sha da uku. Nace a wannan maganar yana da kyau a ce na kai ƙara saboda ya zama gargadi a gare su. Sun ka duba a cikin pharmacy kinnan akwai wanda kamar ɗan gidansu ne ake sawa sai da magani ba tare da sun yi karatun abin ba.
Da take tsokaci akan batun ɗaukar ma'aikatan da suka cancanta da aikin sayar da magunguna, Dr. Zabawu Majalli Ahmadu mamba a kungiyar masu chemist ko pharmacy cewa take.
Harkar sayar da magani mun masu sayar da magani la quality ke na vendor and pharmacy. Musamman akwai lakaroli wanda vendor and pharmacy ake koya musu. Kenan in kun ga dan uwa cikin pharmacy dan dai diba harkar kudade yaje ya zuba banki ko dai wani harkar dai harkar aikin cikin pharmacy shi kun ba sai mutun ya vendor and pharmacy ba.
Yanzu haka dubun wani wanda ya bude dakin sayar da magunguna ba akan kaida ba ta cika. Wanda tuni aka yanke shawarar korarsa daga aikin gwamnati kafin a gurfanar da shi a gaban alkali da ministan kiwon lafiyar al'umma Niger.
They said semaine il va être suspendu de la fonction publique mais nous on va le poursuivre.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya ubangiji sarkin baiwa. Ya ubangiji sarkin baiwa.
Ta gaida Sule Barma.
Saboda haka duk wanda yaga girman Kano yace ba ta bukatar jirgi, to mutun ne da wanda yake bai san abin da zamani yake ciki ba.
Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan. Zamu kawo muku karin bayani cikin shirin hantsi. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 12 da kusan minti 18 na dare. Ga Ibrahim Alfahmed da shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da shigowa wannan sabon shekara ta 2017. A yau za mu dan waiwaya bayan ne mu ga irin batutuwan da wannan shiri na ciki da gaskiya ya tabo su a shekarar da ta shige da kuma sakamakon da biyo bayan su. Batun da muka fara takara a shekarar da ta shige shine na rundunar ƴan sandan Najeriya karkashin jagorancin Sufeto Jeneral na ƴan sanda Solomon Arashe a wancan lokacin. Abin da ke faruwa kuma muka takala a lokacin shine yadda ake tsallake wasu da suka cancanci ƙarin girma, ana ba mu wasu na ƙasa da su a saboda ko dai ba a kaunar yankin da su waɗannan mutanen da aka tsallake suka fito din ko kuma dai an fi kaunar na wani bangaren daban. A wancan lokacin majiyoyi da yawa a ofishin Inspector General din da kuma headquarters ɗin sanda ta ƙasa har ma da wasu jihohin sun gabatar mana da kwararen shaidu na irin takaddun ƙarin girman da shi Solomon Arashe ya rika turawa. A wancan lokacin dai masu magana da yawunsa sun musanta wannan batun har ma suka yi kokarin ganin an hana mu gabatar da shiri kan wannan batu. Bayan da muka fara gabatarwa Fadar shugaba Muhammadu Buhari ita ma ta kaddamar da nata binciken kan wannan batu, kamar yadda wasu kwararan majiyoyi har guda biyu suka bayyana mana, wanda daga ƙarshen lamarin yayi sanadin yin ƙarin girma ga wasu manyan jami'an 'yan sanda da aka tsallake. Ga yadda muka gabatar da sakamakon wannan batu a wancan lokacin. Jama'a assalamu alaikum. A yau tafe muke da kyakkyawan labari. Idan kun tuna, mun bayyana muku cewa rundunar 'yan sandan Najeriya tana da wani kundin jerin sunayen dukkan jami'anta, daga kan shi inspector general din har zuwa ga masu mukaman CSP ko kuma chief superintendent. Kowa da matsayinsa a cikin jerin ma'aikatan domin a san wane ne ya girmi wani. A wancan lokaci an sanya kafa aka take wannan kundi. Ana ɗauko jami'ai daga ƙasa, ana yi musu ƙarin girma yayin da aka yi ta tsallake waɗanda suke sama da su, waɗanda kuma kusan kaco kam ɗinsu 'yan yankin arewacin Najeriya ne. To, da alamun wannan batu ya shiga kunnen waɗanda ya kamata su ji, domin kuwa an fara samun sabon salo. Su waɗancan da aka tsallake a can baya ɗin 'yan arewa an fara bi, ana ɗauko su ana musu ƙarin girman da suka cancanci a yi musu tun wancan lokacin. Kamar yadda na ce, an fara ne. Domin a cikin 'yan kwanakin nan takarda ta fito ta yin ƙarin girma ma wasu muƙaddasan kwamishinonin 'yan sanda ko DCP, da farko mutane biyar, huɗu 'yan arewa guda ɗaya kuma ɗan Lagos, waɗanda suka haɗa da John Jackson Mava daga yankin ƙaramar hukumar Hong a jihar Adamawa, da Olusola Babajide David daga ƙaramar hukumar Ikorodu a jihar Lagos, sai Titus Simba Lamurde daga ƙaramar hukumar Mubi ta Kudu a jihar Adamawa, da Chika Abubakar Mai Damma daga ƙaramar hukumar Yabo a jihar Sokoto, sai kuma Ibrahim Abdullahi Chafe daga ƙaramar hukumar Tsafe a jihar Zamfara. Waɗannan jami'ai an ba su mukamin kwamishinonin 'yan sanda, kuma aka ce zai fara aiki tun daga ranar 15 ga watan Disamba ta shekarar da ta shige. A makon da ya shige kuma, an sake fitowa da sunaye guda goma na muƙaddasan kwamishinonin 'yan sanda, wato DCP, waɗanda su ma aka yi musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. A wannan karo ma an bi tsari ta yin amfani da kundin jerin ma'aikatan 'yan sandan, aka bi layi aka ɗauko waɗanda aka tsallake a can baya su goma, dukkansu 'yan arewa, aka musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. Waɗannan kuwa sun haɗa da Mr. Ero Oga daga ƙaramar hukumar Oju a jihar Benue, da Yunana Y. Babas daga ƙaramar hukumar Tafa Ɓalewa a jihar Bauchi, da ɗan Malam Muhammad daga ƙaramar hukumar Katsina a jihar Katsina, sai Mu'azu Zubairu Halliru daga ƙaramar hukumar Dukko a jihar Gombe, sai Rabi'u Yusuf daga ƙaramar hukumar Hukari jihar Taraba, sai Sanusi Yanma Lemu daga ƙaramar hukumar Bako a jihar Niger, sai Ahmed Ilyasu daga ƙaramar hukumar Kaduna a jihar Kaduna, sai Isyaku Muktar Garko daga Garko a jihar Kano, sai Muhammad Ubakura daga jihar Kano, tare kuma da Alhassan Mamuda daga majalisar ƙaramar hukumar Funtuwa a jihar Katsina. A shekarar da ta shige, ɗaya daga cikin manyan batutuwan da muka takalo shine na wata mai suna Malama Firdausi, wadda ta yi zargin an kwace mata 'ya'ya guda biyu bayan mutuwar mijinta, kuma an zo an ce mata ɗaya ta mutu. An yi ta hayaniya sosai kan wannan batun, da aka yi ta ƙoƙarin a bayyana shi da cewar watakila wani muradin siyasa ne ya sa muke yaya ta wannan batun. Ƙungiyar Amnesty International ta shiga cikin wannan batu, har ma babban jami'inta da ke lura da arewacin Najeriya Dr. Suleiman Shu'aibu ya yi tattaki zuwa Bauchi domin bin kadin wannan magana.
Wannan rana ce wadda ba mu kaɗai ba, duk state ɗin na Bauchi state ya kamata su yi murna da wannan rana. Domin rana ce da Allah ya walwala wani kulli da ya kamata mutane su san an walwale shi. Kullin nan da ba a walwale shi ba ya tashi, to zai zama gobara ya ci mutane da yawa. To amma Allah ya walwale shi. Muna godiya ga Allah, muna godiya ga 'yan jaridun da suka tashi tsaye suka sanar har duniya ta ji, har muka shigo ciki, har aka walwala wannan kulli.
Sunana Yakubu Shehu Abdullahi, dan majalisa mai wakiltar cikin garin Bauchi, wakilin birni a masarautar Martaba Sarkin Bauchi. Ina godiya ma Allah subhanahu wataala, madaukakin sarki, da ya sa yau aka gane gaskiya gaskiya ne.
Assalamu alaikum, sunana Firdausi,
ina mika godiya ta ga Allah, ina mika godiya na wa DOA da suka kawo wannan labari, har Allah ya kawo ƙarshen wannan labari.
To a bayan wannan ma mun tabo batun Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi, wanda ya lashe gasar Qur'ani ta Najeriya a ajin masu hadda da kuma tafsir, wanda shi ya kamata a tura ya wakilci Najeriya a kasar Saudiya. To amma sai aka tura sunan wanda ya zo masa na biyu. Ranar da muka yi wannan shirin, sai ya fada a kunnen shugaban kwamitin ayyukan hajji da hulɗa da majalisar dokokin kasar Saudiya a majalisar wakilan tarayya ta Najeriya.
Sunana Dr. Abdullahi Balarabe Salami, dan majalisa mai wakiltar wadawa da Indeda a majalisar tarayya, majalisar wakilai ta ƙasa a Abuja. Ina kuma shugabancin kwamiti mai kula da abokantaka ko dangantaka tsakanin majalisar shura, majalisar ƙasar Saudiya da kuma majalisar mota wakilai ta Najeriya da kuma al'amuran hajji. To alhamdulillah, lokacin da muka ji wannan hira da kai da wannan bawan Allah mataimakina Dr. Sani Audu, shi Allah ya sa daga jihar Bauchi yake, ya ji wannan, to kasance wannan alama ya ce haɗi na musulunci kuma yana da alaƙa da harkan Saudiya da kuma nan ga kuma da ma dai mun wakilta mu musta din muke yi. To matakin da muka ɗauka shi ne mai ƙoƙari mun tuntuɓi duk wanda ke da hannu cikin wannan al'amari domin mu ji ya aka yi wannan abu, yawa rukun da ya gaskiya al'amarin. To bincike dai ya nuna gaskiya ne wannan bawan Allah abin da ya faɗa, na shi ya kamata ya tafi ya wakilci makarantar Alƙur'ani masu tafsiri wanda suka haɗa Ƙur'ani ta da tafsiri a wannan ƙasa, domin shi ya zo na ɗaya lokacin da aka yi gasar musabaka. To sai muka fahimci cewa an samu kuskure daga wani mutum guda wanda ya kuskure. Wannan kuskuren kuma ya faru ba tare da sanin jami'a ba, ba tare da sanin 'yan kwamitin ba, ba tare da sanin kuma kwamitin musabaka ba. Amma saboda ƙoƙarin da muka yi, muka tuntuɓi ainihin 'yan kwamitin musabaka na Bauchi, kuma na yi magana da shugaban jami'a na Sokoto, muka yi magana da shugaban kwamitin musabaka Dr. Sadiya Umar. To duka nan da ya ji a nan take suka ji aka yi mitin, aka binciko aka fahimci a shi akwai kuskuren da aka samu, ko babban kuskuren da wani ɗaya daga cikin su ya shi ne ya kamata takardar da ake nema ta shekaru a declaration of age, ya kamata lokacin da Saudiya suka aiko suka ce sai mai shekara kaza, to ya kamata su tuntuɓi wannan bawan Allah ya kawo takardarsa. To kuskuren shi ne ba a kira shi ya kawo takardarsa ba, sai suka zaci cewa ai ya wuce wannan shekarun. To kuma shi wannan mutum guda sai ya ci gaba ganin yana sauri, sai ya je ya ɗauki sunan wannan wanda annabiyunsa da yake takardunsa na hannunsa ya aika, wanda shi wannan gaskiya mun tabbata ma ainihin wanda ya aka kuskure na ya yi babba. To wannan shi a kuskure kuma ya yarda da wannan kuskure, kuma duk mun yarda da wannan kuskure.
Mun dai taɓo batutuwa masu yawa cikin shekarar da ta shige, waɗannan kaɗan ne kawai daga cikinsu. A wannan shekarar ma da yarda Allah za mu ƙara ƙaimi wajen bankaɗo sata da wawura da cin zarafi da kuma danna haƙƙi na marasa galihu. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar a cigaba da kasancewa da wannan shiri namu na ciki da gaskiya.
To madalla ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Jiya Lahadi, mai magana da yawan zaɓen shugaban ƙasar Gambia Adamu Barrow ya tabbatar cewa za a yi bikin rantsar da tsohon da sabon shugaba a ranar 19 ga wannan wata na Janairu idan Allah ya kai mu, duk da ƙiyawar da shugaba Yaya Jammeh ne ya cewa ya sha kaye. A ranar Juma'a idan Allah ya kai mu za a rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 45. Sai dai kuma har yanzu cece-kucen da suka dabe zaɓa har yanzu suna ci gaba da kaniniyar harkokin siyasar Amurka. Shugaban ƙasar Serbia kuma ya ce ƙasarsa a shirye take ta tura sojojinta zuwa ƙasar Kosovo domin kare Serbiyawa idan hakan ya zama wajibi. Wannan furuci da ya jiya ya biyo bayan tada jijiyoyin wuya tsakanin jami'an ƙasashen biyu a lokacin da aka hana wani jirgin ƙasa na ƙasar Kosovo ɗin, wato Serbia, shiga Kosovo a ranar Asabar. Washington.
To a gaishe ki da haka Allah kama ƙarshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da rashin tayi da Saliu Garba yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamar namu da dinjin Mali wacce ta tayani gabatar da shirin da Cibahiro Diodone da ya kura da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma engineer John Ellison wanda ya rika masa anan ne sahabu Imam Ali Zan da aka tayin sallama da ku mu zama lafiya.